sake saduwa a cikin sabon shirin fatawa kai tsaye ta tashar radio Jigawa. Shiri ne da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nan zuwa kowane mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda yake kasancewa tuni Malam Yahaya da ya karaso kafin kuma mu je gare shi zan tunasar da lambobin wayar da muke amfani da su. Akwai lambar da ake turo tambayoyi a rubuce kowane lokaci 0807-785-2298 0807-785-2298 Ha kuma idan shirin ya yi nisa za mu bude layi domin ba da damar yin tambaya kai tsaye akan wannan lambar waya 0707-339-5758 0707-339-5758 kuma za a iya turo tambayoyin a waccan lamba ta farko kowane lokaci ba sai lalle yanzu da ake gabatar da shirin ba. Za mu tashi kai tsaye da tambayar da ta fito daga Malam Kabiru Adamu Kudai wanda yake cewa assalamu alaikum akaramu kalla ni ne nake neman budurwa tsawon shekaru 5 da suka gabata. To gashi kuma yarinyar tana kaunata amma iyayenta za su yi mata auren dole. Shine nake tambayar idan nayi asiri na mallake ta nayi laifi a shari'a ko kuwa hakuri ya kamanta nayi na barwa Allah daga Adamu Kabiru Kudai.
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمبر wannan bawon Allah da yake maganan cewa sun dauki tsawon lokaci suna soyayya da wata masoyiyarsa kuma yake ganin alamu cewa ba za a bashi ita ba to shine yake neman shawara ko fatawa cewa zai iya yin wani asiri domin ya zama ya mallake ta. Wannan yana daga cikin abubuwa da suke haramtattu a addinin musulunci. Akwai abin da ake kira as-sarfu wal atfu, ma'ana kawar da soyayya inda take da kuma kokarin samar da soyayya inda babu ita, ma'ana ya zama an yi abin da za a raba tsakanin wane da wanci ko dai a matsayinsa na wanda yake neman aurenta saurayi da budurwa ko wanda yake manemi da wata bazawara wani ya zo ya yi kokarin yadda zai wani abu da zai raba tsakaninsu ya zamo ba sa kaunar juna ko shi baya kaunarta ko ita ba ta kaunarsa ko kuma a'a ana so a haɗa aure tsakaninsu amma kuma ita ba ta son sa ko kuma shi baya son ta. A ce za a yi wani kulumboto ko wa'insu dabaru wanda za ta lalle tana son sa ko shi mai daina son ta, to wannan haramu ne a addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara ya ambaci daga cikin miyagun abubuwa da masu bokanti ko sihiri suke koyarwa. Allah ke cewa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sai ya zamo su wancan wato ainihin masu sihiri suna koya daga Haruta wa Maruta abinda za su raba tsakanin mutum da matarsa. Wannan shine as-sarfu, kishi da shine al-atfu shine samar da soyayya inda babu ita. To saboda kowanne haramun ne a addinin musulunci, abinda nake ba wannan bawo Allah shawara yayi hakuri ya sani cewa Hausawa ma suna da wani karin magana suke cewa matan mutun kabarin sa, ma'ana yadda kabari la mahala duk inda mutun yake to sai ya zo wannan wurin da Allah ya nufi za a binne shi ya mutu a nan ko kuma in ya mutu ma a wani wuri sai an dauko shi a zo a binne a wannan wuri da Allah ya kaddara masa, to haka nan matan mutun take. Wani za ka yi mamaki sai ka ji haduwa ce ma kawai ta jirgi tafiya ta kama shi dan wata ƙasa ita yar wata ƙasa, sai kawai sun hadu a airport ko kuma sun hadu a cikin jirgi sai wata tattaunawa ta kama kawai sai ka ji aure ya kullu, wanda mun san mutane wanda Allah ya kaddara auratayya tsakanin su da matansu ta irin wannan hanyar haduwa kawai a jirgi ba tare da ya santa ko ta san shi ko ya san iyayenta ko kuma ta san nasu iyayen ba, to amma Allah ya riga ya kaddara cewa sai sun yi aure tsakani sai Allah ya kawo haduwar da za a ji ana son juna a shagulan juna muna aure zo ya kasance. Haka nan kuma so da dama mun gani da idonmu, ni kaina na je daurin aure da aka zauna akan za a daura aure tsakanin wani da wanci amma kuma sai ba daura auren da shi wannan mutumin ba sai aka daura da wanda kwata-kwata ma shi bai san da maganar ba to irin wannan abubuwan suna ba mutum wato darasi a rayuwa cewa duk matar da Allah ya rubuta wani sai ya aure ta to lalle sai ya aure ta wacce kuma Allah bai rubuta cewa zai aure ta ba duk kokarinsa ba zai aure ta ba karshe irin wannan sai mutum ya zo ya rubu da Allah ya wani surkulle ya wata tsatsuba ya wani sihiri gashi ya rubu da Allah kuma bukatar ta ta zama ba za ta biya ba kuma da Allah zai jarrabe su ma auren ya kasance sai zama fitina tsakanin su tun daga farkon auren har karshe a dinga samun tashin hankali da rashin fahimtar juna har ma kowane bangare ne dama cewa ina ma bai ba to amma mutum idan ya sallama ma Allah subhanahu wataala zai ga cewa Allah sama masa kyakkyawan yanayi shi yasa daga cikin abin da manzo alaihi salatu wassalam ya dora mu akai shine istikhara ga muhimmin abu aure yana ciki duk lokacin da mutum yazo zai yi aure yunkura zai yi to daga cikin abin da addinin musulunci ya dora mu akai shine istikhara ya nemi zabin Allah kuma lokacin da yake neman zabin nan zuciyarsa ta zama a tsakiya ya yarda duk abin da Allah ya zaba to wannan shine daidai to duk mutumin da zai sallama ma Allah irin wannan kuma Allah ba zai masa zabin tumun dare ba saboda haka muna ba shawara ya fita daga tunanin yayi wani abin da zai ji cewa inufin ya mallake ta ko abin da ya kama da haka ya roki zabin Allah idan alkhairi ne Allah sai ya tabbatar idan kuma aka san haka ne to Allah sai ya zaba muku wannan su abin da ya fi zama alkhairi
na'am akarin kallon su dai ko da a dan takaicin zance da ko za a dai karin haske akan mutumin na istikhara domin akwai waɗanda suke magana ta gaskiya idan istikhara da suke faɗa ba wacce shari'a ta amince
gaskiya ne wato da yawa wasu idan aka ce istikhara to sai aka bata ma wani suna aka hausantar da lafazin sai a ce wai istihara to amma sai aka samu akwai malamai masu istihara saboda haka sai a zo ai wani surkulle ai wata tsatsuba wanda kuma wannan duk ba haka bane istikhara ba wani ne yake yi maka ba kai ne kake yi wa kanka ina jin hadisin Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda ko kuma sayyidina Jabir ɗaya daga cikin wannan biyu yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alqur'ani yake cewa idan ɗayan ku yayi nufin zai yi wani abu to shikenan sai yayi wannan sai yayi sallah nafila raka'a biyu idan yayi wannan sai yayi yabo ga Allah sai yayi salati ga manzo alaihi salatu wassalam to sai ya fadi addu'ar misali ana cewa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr akidu ahdithin to anan mutun sai ce in kunta ta'lamu anna hadha az-zawaja misali idan aure ne ko idan kasuwanci zai fara Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi at-tijara ko wani balaguro ne muhimmi na neman kuɗi ko wani abu Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha as-safar ma'ana dai mutun sai ambaci bukatar sa daidai wannan gabar to sai ce faqdirhu li wa yasirhu li thumma barik li fi hadha qashan ad-du'a ba wai sharadi bane sai mutum yayi ta da larabci idan ma bai iya larabci ba to shikenan sai ya daga hannu ya ce ya Allah wannan harkar neman aure da na sa a gaba wancin da nake nema aure ya Allah idan ka sa akwai alkhairi a waje na tattare da ni a wajen aurenta idan akwai alkhairi a rayuwata ta duniya da kuma ta addini da kuma karshen al'amarina to Allah ka tabbatar da wannan aure kuma kai mun albarka a cikin sa Allah in ka san babu alkhairi a cikin wannan to kawar da shi daga barina ne ma ka kawar da ni daga barin sa kuma ka kaddara mu alkhairi a duk inda yake to wannan kusan kaman shine mazmunin abinda addu'an ta kunsa sannan idan mutun yayi ba wai wani mafarki zai dinga gani ko yace ya ga haske ba alamar alkhairi ko ya ga duhu alamar babu alkhairi a'a idan wannan abun alkhairi ne to Allah zai dunga sauƙaƙe duk wani abu mai wahala duk abin da ake ganin zai kawo tsaiko to Allah sai ya share wannan abu idan mutum yana tunanin matsalan rashin kuɗi to Allah sai ya budo masa wata hanya wanda zai samu ainihin abin da za a yi wannan abu a cikin rufin asiri in ma yana jin tsoron tutsin wani daga cikin bangaren amarya ko babanta ko babarta ko wani daga cikin dangi to sai ya zama shi wanda ake jin tsoron tawayen nasa ma shefe kowa ba da haɗin kai to duk irin wani sa daga cikin alamomi na Allah ya lamunce kuma ya zaba cewa yi wannan idan kuma abin nan ba alkhairi bane to za ga cewa duk abin da za a sa gaba sai a zama gabanta to shi duk abin da zai faru sai ga matsala ta kasance to wannan alama ce ta cewa Allah bai yadda za a yi wannan abun ba kuma babu alkhairi a cikinsa. Amma su da dama wani sai ga cewa ya tafi wajen wani boka, wani sai ka samu carbi dubu gare shi, carbi mai abin da mai kwaya dubu, shikenan sai a nuna mashi wani kwaya sai a ce ya rike, sai a dinga fadin wani surkulle ana ja ana ja ana ja. To sai a ga cewa menene wannan kwayar za ta kasance a cikin abin da zai furta. Idan alkhairi ne sai a ce to shikenan kawai ka ci gaba ba matsala. In kuma aka ji wani abu da kalmar ta dora a kan shi wannan sai a ce a to a bari. To wannan gaskiya sunansa duba, sunansa abubuwa da yake haramtacce, saboda ka istikhara kai ne kake kai da kanka, ba wani za ka je maka ba. Ba laifi ba ne ba ka ce ma wani wani akwai wani babban al'amari wanda na sa gaba idan an yi sallah ko kuma a ce yana da don Allah za a ba abin da ya fi zama alkhairi. To wannan wani abu ne daban ya halatta mutum yi wani.
Sai kuma tambayar gaba da ta fito daga wajen Malam Abubakar Makiri Erfiri a nan jihar Jigawa, inda yake cewa ina so malam ya yi mini bayani akan matsayi da kuma hukuncin wanda ya bada aron biro aka yi saki na aure kuma alhali yana sani, da kuma mutumin da yake bada harin shago domin a yi kata daga Kabiru Abubakar Makiri Erfiri.
To na farko mu sani cewa shi sakin aure ba wai sharadi ba ne ba sai an rubuta shi da biro sannan ya tabbata, bal za mu samu cewa ma akwai wanda su ina ga Ibn Hazm ne ko wannan su shi yana ganin saki ma in aka rubuta shi bai ma tabbata ba, shi yana kawai sai dai a furta da baki to sannan saki ya tabbata. To kuma dai menene, ba wai sai an yi rubutu a rubuta wane ya saki wanci sannan aure ya tabbata ba, in yi faɗi da bakinsa shikenan ta riga ta saku. Gaba farko kenan. Gaba ta biyu, shi sakin auren nan wato wani jin kai ne da rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya wa bayinsa, duk da cewa shari'a ba ta son a yi shi, to kuma akwai lokacin da sakin auren shi ne zai fi zamowa maslaha, dan zai iya zamowa cewa yana cutar da ita, yana takura mata, baya ba ta haƙoƙinta. To wannan rabuwan shi ne zai zamo alkhairi ta ɓangaren ta ta fita daga kangi, kuma shi ma ya zamo rahama a wajensa, ba zai dinga samun zunubi da ainihin yake naɗa dangane da takura mata ko kuma shiga hakkin ita wannan matar ba. Sannan akwai lokacin da zai zamo kuma shi mijin shi ake cutarwa, wanda shi kuma idan aka rabu zai samu ainihin sararawa, wanda inda shari'a ba ta halatta sakin aure ba, to za a samu wani bangare ya wanzu a cikin tashin hankali da danne haki, musamman dai su mata wanda iya ba a hannunsu take ba, wani za ka samu cewa zai dinga gallazawa matarsa ko matansa ba laifin tsaye babu na zaune. To inda a ce addinin musulunci bai halatta sakin aure ba, to zai zamo cewa an shiga takura, an shiga ainihin tashin hankali har iya rayuwa. To shi yasa daga cikin rahmar Allah subhanahu wataala sai ya ba da dama cewa ainihin idan an samu matsalar takura saki ya kasance. Allah ya ce wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati, idan ya zamo sun rabu tsakanin mai aure da wacce ake aure, Allah zai wadata kowa daga cikin yalwarsa. Saboda haka kenan rubuta sakin auren shi kankin kansa ba laifi bane ba, musamman idan dalilai sun kama. To in ku ba laifi bane ba, dan mutun ya bada biro an rubuta, to wannan ba zai zama cewa yayi laifi ba dan ya bada biron da aka rubuta sakin aure, in shi kansa sakin auren shi kansa bai kasance a matsayin ainihin laifi ba. Saboda haka ya danganta. Amma idan da za a ce wani abu ne wanda an tabbatar da cewa haramtacce bai dace ba, wani abu ne wanda yake na zalunci, to idan mutum ya taimaka da takarda ko abun rubutu, to wannan ya yi ta'awun na laifin wal udwan. To saboda haka ba za a ce idan mutum ya bada biro an rubuta sakin aure shi kina ci yayi laifi ba, bal ta yiwuwa ma bada wannan biron ya zama ya wani abun a zo a gani, sakamakon lokacin da aka samu wannan sakin aure an fitar da ita waccan mata a cikin kangin da take kaman yanda ne bayani, ko kuma shi mijin ya fita daga cikin matsala ko ainihin wata damuwa. Sannan mutum a ce ya bada haya a shagonsa ana caca ne yace ko? To wannan gaskiya haramun ne. Allah ya bamu ka'ida amma yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, ku taimaka wa juna a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin tsoron Allah, kada ku taimaki juna a wajen wato zunubi da kuma tsallake iyakokin Allah. Duk mutumin da zai bada wani wuri a rika yin abin da yake sabon Allah ne, mutumin da zai gina gida ya ba mata masu zaman kansu ana zinace-zinace, ko ya gina wani wuri wanda za a zo a zauna ainihin ana yin sihiri, ana yin zazzuba, ana yin zafi, ko ya gina wuri ya bayar ana sai da kayan maye, ko ya gina wuri shago ne, rumfa ce, gida ne kusun da guda, ya bayar ce wannan wurin ana yin caca, to wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne, domin ya taimaka wajen sabon Allah da kuma tsallake iyakokin Allah. Amma idan aka ce ya bada hayar shagonsa ga wasu masu sana'a, mai kayan trader ne, mai sai da kayan abinci ne, duk dai wata halattacciyar sana'a da aka sani a zahiri sai mutum ya karba yana wannan sana'a, amma kuma a boye sai ya je yayi wani abin da ba daidai ba, ba tare da shi mai wannan shagon ko mai kantin ya sani, ba shi zai fiya shari'a ce. Amma dai kasadan mutum ya bayar dan ayi wannan, ko kuma a ba kasadan ba ya bayar dan yin wani abun, kuma sai aka buge da yin wannan kuma yana sane kyale, to ko shakku babu yana da kamishin zunubi da wannan wurin da ya bada ake wannan mummunan sabon na Allah.
Sai kuma ya tambayar gaba wadda take cewa lakara mukalla akwai wata unguwa da take da yawan masallaci kanana na kan sarawa, sai wani mai kuɗi ya gina babban masallaci na juma'a, don haka waɗannan kananan masallaci ba sa samun kulawa da ya dace wajen ibada. Za a iya rushe su a mayar da su wani abu da zai amfani al'umma, kamar banɗakuna ko shaguna tunda wurin yana kusa da kasuwa ko tasha daga Alhassan Musa ɗan da Ismaila a jihar Kano.
To bai kamata wuri da ake sallah a ce an rushe shi ya zama banɗaki wurin da ake gazanta ba, gaskiya an kaskanta wannan wuri. Amma ba na farko dai mu sani shi masallaci hubusi ne, duk wanda ya yi shi ya ba Allah ne subhanahu wata'ala. To malamai sun ce ya halatta a canza hubusi da wani hubusin irinsa idan bukata ta daso. Misali lokacin Sayyidina Umar akwai wani masallaci da yake haɗe da Baitul Mali, to sai ya zamo an samu baragurbin mutane, sai su zo su tsawaita zama a masallaci kamar suna wani lazumi ko wani zikirin Allah, wani har sai dare ya tsala, to ashe akwai miyago, sai suka bula wannan bangon masallacin da yake haɗe da Baitul Mali, sai zama ainihin an yi sata ta wannan dukiya ta al'umma. Sayyidina Umar da ya ga haka sai ce to shikenan ga baki ɗayan wannan masallacin a tada shi daga nan, domin maslaha ta nuna cewa shi Baitul Mali shi ya kamata ya kasance a nan. To sai aka fara da Baitul Mali, sai aka tashi masallacin daga wannan wurin, sai aka mai da shi wani wuri. To kaga a nan an tashi masallaci daga inda yake, an fada da wani abu wanda yake shi ma dai masallaci ta al'umma ga baki ɗaya. To kenan yanzu da za a ce bukata ta taso, ko dai ana bukatar fara da hanya masallaci ta al'umma ga baki ɗaya, ya halatta ya zama ainihin an rushe masallaci domin a fara da wannan hanya ta al'umma ga baki ɗaya. Kuma idan da zai zama cewa shi wannan masallacin wato ya zama kila ba bukatar sa wannan wurin, kamar yadda mai tambaya ya faɗa, an samu yansu manyan masallaci wanda ya kamata babban masallaci da ya kamata ya haɗe duk ya laƙume waɗannan masallatan su koma can, to ba laifi ba ne sai a duba me musulmi suke da bukatar sa a wannan wurin wanda a nufin ba su da shi. Misali ta yi wa akwai makaranta da ake so a yi, dama babu wata makaranta, to ya halatta wannan masallacin a mayar da shi makaranta. Ko kuma dai wani abu da ya shafi maslaha ta musulunci, wannan ba laifi ba ne, ta ma dai ba daidai ba ne a ce masallaci ya wayi gari ya zamo banɗaki. Wannan gaskiya akwai wulakanta abubuwa wanda suke na alamomin addini.
Sai kuma tambayar gaba da ke cewa don Allah malam a yi mini ƙarin bayani a kan ma'anar suna kalfine, suna ne na shari'a ko kuwa na al'ada ne ta Hausawa?
To ma'azali su kasan akwai sunaye da yawa wanda sunaye ne lafiyayyu, to amma mu Hausawa sai kaga an canza abin saboda yau da kullum. Kalfine asalinsa Kulthum, akwai Ummu Kulthum yar manzo alaihi salatu wassalam, to saboda haka kenan Ummu Kulthum, to ana Ummu Kulthum ta daga cewa Kalfine, to shi kenan sai ka ji abin ya zamo da irin wannan yanayin. To amma dai asali su kamar Ruqayya sukan ce Rakiya, kamar Khadija sai a daga cewa Hadiza, sai a koma Dije, kamar misali abin nan Joyeriya sai ka dana cewa Zoyira. To da akwai irin wannan, yanzu misali kamar Musa sai ka dana cewa Musa Kallamu, sai ma sai zama kawai Malam Kalla, wanda yake asali da Allah cewa kallama Allahu Musa taklima, sai a ce Musa Kalimullah, ma'ana Musa wanda Allah ya zance da shi. To tun ana cewa Musa Kalim, sai aka koma Musa Kallamu, ko sai a koma Kalla, ko sai a ce Malam Kalla. To wannan shine zaka ga Bahaushe ya bata abun, amma asali suna ne mai kyau saboda Ummu Kulthum ina zaki kila kaltume.
Masha Allah. Muna fata mai wannan tambaya nan gaba zai rubuta suna da addishi. Sai kuma tambayar gaba wanda ita ma babu suna wanda yake cewa assalamu alaikum. Ina so mallam yayi mana nasiha akan yadda naga ana yin jami'in sallah barkatai a masallacin kamar salawati kuma lokacin wani lokacin ma jami'in guda biyu ko uku a lokaci guda. Sannan gaba tambayar ta biyu yake cewa kar mu kalla mene ne tahiyin sallar shafi'i da wuri bana isha'i bayan da na yi raka'a ta farko na kawo ta biyu maimakon na zauna sai na miƙe bayan da na tashi sai kuma na tuna cewa zama ya kamata na yi sai na koma na zauna bayan na yi sallama na yi sujjada a ƙafi ina nake son sanin muhimmancin wannan sujjada da na yi ko kuma a yi mini bayanin yadda ya kamata na yi a nan gaba sannan yaya ake za a iya yin sujjada ta rassanuwa a salloli na lafiya tamkare da ake a tafarilla kuma wannan bai rubuta suna ba.
To me ta farkon tambayar
yau farko yana magana akan ayyuka akan sallah da
na'am to abin da ya shafi na'am to masallatai kala biyu ne akwai masallaci wanda yake mai limami ratibi ko masallaci na cikin unguwa ko na cikin wata makaranta ko wata ma'aikata ko abin da ya kama da haka sannan akwai masallaci na abin nan kasuwa ko masallaci na tasha ko na kan hanya ma'ana matafiya su suke sallah a irin wannan masallatan to masallaci na tasha ko masallaci na kasuwa ba safai bane ba sukan samu limamai ratibai ko da ke alhamdulillah yanzu daga cikin ci gaba da aka yi na tsare-tsare zaka samu naga wayansu masallatan na tasha ne ko kasuwa amma kuma suna da limamai ratibai to amma kuma ko da akwai limamai ratibai ba za a iya cewa duk mutanen kasuwan nan ko tashan nan an hada su lokaci guda sun yi jami'i ɗaya ba masallaci ma ba zai iya daukar su ba to abinda aka fi so in masallaci mai limami ratibi ne kai iya kokari ya zama jami'in nan na farko ya zama shine nufin za ka halarta inda ba dan wata lalura ba amma da za mu kaddara cewa shi masallaci yana da limami ratibi kuma sai ya zama cewa an zo an yi jami'in nan wallahi mutum ya makara masallacin nan ma an san ba zai iya dauke mutane ba ya cika har waje to sai da suka kammala COYN su suka zo suka yi jami'in su ba za a ce sun yi laifi ba to amma ba daidai bane ba irin wannan masallaci mai limami ratibi a ce ana yin jami'i biyu ko uku wannan gaskiya ba daidai bane zaka bada uzuri ga masallaci na kan hanya zai misali kaman gidajen mai zaka samu akwai masallaci kuma mafi yawa matafiya suna shigo wannan gidan mai din to sai ka samu wayancin tafiyar su daban wayancin tafiyar su daban wayancin tafiyar su daban to kowanne sun fi so su ga cewa sun hadu a wannan tawaga ta su su yi ta su sallar domin suna gama su kama hanya to in dai wurin yana da fadi yadda musamman ba sallah ce ta daraba da wannan zai riga karatu a kunnan wannan wannan yana ya kunnan wannan ba laifi bane ba dan wayancin mutane sun zo suna jami'in su ma wannan dufa'ar sun zo sun ci gaba da yin ta su sallah tunda ba limami ratibi bane yake jin wannan sallah abinda ba daidai ba a ce ga limami ratibi yana jin sallah sai wasu su koma gefe su kuma su fara ta sallah wannan ba daidai bane to amma dai a matsayin su na matafiya idan masallaci ne kamar yadda na faɗa na tasha ko na kasuwa ko na irin gidajen mai to wannan dan wasu sun zo suna jami'in su musamman wanda suka zo daga baya sun fahimci cewa mu so muke hada sallolin mu guda biyu su kuma wayancan wani Allah ma kila sun zo raka'ar karshe ba laifi bane wadan sun yi kama sun ci gaba da yin ta su sallar to amma dai masallaci da yake da limami ratibi ba daidai bane bai zama ana yin sallah daban-daban musamman lokaci daya zai bayo zuwa ga rashin fahimtar juna musamman a ce masallaci ne na unguwa daya shi limamin ya san wannan limamin na biyu yau ya zaga cewa yana limanci kuma gefe sai gagawa ne yana jagoranta wayansu mutane gobe ma aka yi haka jibi haka to kawai zai ji a zuciyarsa ware yana kyamarsa bai yarda da wannan jagoranci nasa ba kuma yana ja'in ja yana takara da shi akan wannan jagoranci to sai ga an samu rashin fahimtar juna wanda addini musulunci kuma gaskiya baya san wani
sai kuma gaba tambayar da yake da su akan shafa'i da wuce
wanda ya ta to shi shafa'i kamar yadda muka sani zai iya kasancewa biyu zai iya kasancewa hudu zai iya kasancewa shida takwas goma sha biyu duk zai iya zama da sunan sa shafa'i ma'ana cika kenan lokacin da ka zo kai nafila raka'a biyu musamman sallolin dare da kai biyun nan shikenan kawai sai ka miƙe na zaton kamar haka ya faɗa maimakon ya zauna sai ya miƙe ya maimakon ya sallama to shikenan lokacin da ka miƙe ba bukatar sai ka dawo sai ka ciko sai kai wannan ta ukun sai kuma ka ciko mata ta hudu domin ya halatta anafila da mutun zai yi ko dai idan zai raka'a hudu ko shida ya halatta ya raka'a biyu ya zauna ya tahiya ki sallamewa ya tashi ya garo biyu ya tahiya ki sallamewa sai ya garo biyun karshe sannan ya zauna ya tahiya ya sallame in ya ga dama ma zai iya kin zama gabaki daya ana yana so ya hudu ya daya ya ta biyu ki zama ya wuta uku sai a ta hudu sannan ya zauna ya tahiya to lokacin da yazo ya raka'a biyu ya manta ya tashi to ba matsala shikenan sai ya wuta ukun sannan kuma sai ya karo ta hudu duk sun zama masa shafa'i to idan ya zauna ya tahiya ya sallame sai kuma ya karo wutirin da yake so ko na raka'a daya ko na raka'a uku to amma kaman yanda ya fada dan kuma shi ya ga cewa shi shafa'in nan biyu yake so shikenan bayan ya tashi sai ya tuno cewa bai zauna ba sai ya dawo sai ya zauna shikenan sai ya tahiya ya sallame to wannan shikenan sai yayi abin nan sai yayi ba'adi domin yayi kare a cikin ahadari zamu ga cewa mai ahadari yana cewa rafkanuwa a cikin sallah ta zaman gida a abin nan kai sallah da ake ta abin nan sallah ta adai to kamar rafkanuwa ne a cikin sallah ta qada'i sannan rafkanuwa a cikin sallah farilla kamar rafkanuwa ne a cikin sallah nafila sai dai wayansu matsaloli da ya ware ya ambata daga cikin su akwai mutun ya zama ya bayyana a wajen boyewa ko kuma ya boye a wajen bayyanawa ko kuma ya zama mutun ya tashi daga zamana biyu bai yi ba shikenan to zai tuko na hudun kamar yadda na fada shikenan ya zauna kuma ba gabal ba ba dai a kansa tunda ita na fada dama haka take inda kamar a ce a sallah zahar ce zamana ya raka biyu sai ya manta bai zauna ba ya tashi to rashin dawo shine sunna yanzu dai kawai ya san ya manta zaman tahiyya da kuma karatun tahiyyar ma'ana ya rage sunna biyu to anan tunda azhar ce ko lasar ko isha ma'ana sallar farilla to shikenan koma muqaddara cewa magriba ce ya manta ta fita to shikenan rashin dawo shine sunna sai ya tiko adadin sallar ta sai mai raka'a hudu ce ya tuka ta hudu mai uku ce kan magriba ya tuka ta uku in ya zauna yayi tahiyya to sai ya ki sallamewa sai ya kabali domin manzo alaihi salatu wasalam wata ran sallar abuhur hakan ta faru ya raka'a biyu alaihi salam makun ya zauna sai ya manta ya tashi sabai suka yi tasbihi bai dawo ba to shikenan sai ya tuko raka'a biyu da ya tuko raka'a biyu mai riwaya ke cewa fanta barna taslimahu muka jira mu ji ko zai sallame to sai bai sallame ba sai ya tuko sai ya yi kabali ma'ana ya raka'a biyu sannan kuma sai ya dawo ya zauna sai ya sallame to saboda haka dai kamar yanda ya fada lokacin da ya dawo bayan zaman yayi tahiyya ya sallame shikenan sai ba da kuma sai ya tashi ya wutirin sa ko wani raka da yake raka ho
insha Allah sai kuma tambaya da ta fito daga wajen Malam Bello wanda yake cewa idan fa ka malam kuma menene hukuncin mai ciwon karaya wanda ba zai iya tashi yayi wanka ba ga misali idan yayi mafarki da na ba sani menene hukuncin
to idan zai iya yin wankan tashi ne ba zai iya ba to sai a je a kai shi inda zai yi wankan shikenan yi wankan sai kammala a dauke shi a dawo da shi idan kuma a'a akwai wasu bangarori na jikin sa da ba a so ruwan ya taba kwata-kwata ma'ana yana da lalurar da ba zai yi amfani da ruwa ba to wannan taimama ta wadatar masa kawai sai yayi taimama idan ya yi sallar sa haka zai dinga yi har Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya
sai kuma tambayar da ta fito daga Malam Aliyu Bakwatiti wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma a karan mukalla menene yasa Allah ya kira gabas a cikin alqur'ani da siffofi guda uku wato mashariq mufrad da masharikin musanna da masharik daga Aliyu Bakwatiti
na'am babu shakka wannan ya zo a cikin alqur'ani misali idan muka duba a cikin suratul baqara Allah yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhullah wato hudar rana da mafadar rana aka ce al-mashriq mufradi sannan aka bada al-maghrib sannan Allah cikin suratul rahman ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain ubangijin mahudar rana biyu kuma ubangijin mafadar rana biyu sannan a cikin suratul ma'arij Allah ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun ina rantsuwa da ubangijin mahudan rana da mafadar rana to wannan tabbas inda ba Qur'ani bane mutum zai ga cewa kaman an tubka an warware ko ya ce a wata magana ta shafi wata domin ɗaya ba shine biyu ba biyu kuma ba shine jami'i ba to malamai sai suka ce duka ayoyin kowace tana nan domin ayar da ta ambaci al-mashriqu da al-maghrib mufradi ana nufin gabas gabaki ɗayan ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta al-maghribu ita kuma yamma gabaki ɗayan ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta to kuma nan inda aka ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain suka ce akwai al-mashriqu shita'i wal mashriqu as-sayfi sannan akwai al-maghribu shita'i akwai as-sayfi akwai mahudan rana ta lokacin sanyi akwai mahudan rana ta lokacin zafi kamar yadda akwai mafadar rana ta lokacin sanyi da mafadar rana ta lokacin zafi na tabbatar mutum ko bai karatu ba zai ga cewa kamar yanzu nan rana kusan ta koma bangaren kudu za ka ga ta danyi kudu inuwarka za ta dan yi wajen arewa haka shi ma wata za ka haka yake fitowa to la lokacin zafi kuma za ka cewa tana bin tsakiya daidai amma ta dan dirga kadan ta dan yi arewa to sai malamai suka ce anan da aka ambaci mashriqaini da maghribaini ana nufin mahuda ta lokacin sanyi da mafada ta lokacin sanyi mahuda ta lokacin zafi da mafada ta lokacin zafi kenan ya zama mashriqaini ko ya zama maghribaini to sai inda aka ambaci masharik da magharib wannan ma sai malamai suka ce rana tana da wuraren fitowa adadin kwanakin shekara kamar yadda take da mafadai adadin kwanakin shekara in ta kullo ta waccan mahuda to ba za ta sake fitowa ta wannan wurin ba sai shekara ta cika sannan ainihin ya zama sai shekara ta zagayo sai ta sake kullowa ana so ɗaya za ta kullo a wannan mabulla sannan in ta fada waccan mafadar ba ta sake fadawa sai baɗi to kaga lura da wannan za a ce al-masharik da al-magharib mafutan rana da kuma mafadan rana saboda kai mun duba ga baki dai kenan babu warware juna kowace akwai ma'anar take nuni akai
to sai kuma na tambaya da ta fito daga wajen fasihul lisan majiya kalmar kuma saura a nan jihar Jigawa wanda yake ta akan kalla a masallacin da muke salla limamin yana tsawaitawa wajen fadin Allahu akbar a ruku'u da sujjada da sauransu tsawaitawa har ta kai kamar ta kiran sallah wanda har ya sa hakan ma mu ke riga shi yin abin da ya kamata a ce ya yi kafin su yi irin su ko sujjada ina so malam ya mana bayani domin ya gyara idan ba kan daidai ba ne idan kuma a kan daidai yake na ci gaba da bin sa haka daga fasihul lisan majiya kuma
to a ban san gabar da yake tsawaita ba in muka duba akbar kwata-kwata dama babu ja a wannan wurin sannan Allahu ya danganta idan wucewa za a yi mada tabi'i ce inda za a tsaya shi ne za a ce madar liskun ma'ana inda za a ce Allah kuma kaga ba tsayawa ake ba Allahu ake fada za a ja shi ne harka biyu illa iyaka wasu malaman tajwidi suna cewa lafzul jalala ana kiran wannan alifin din maddu ta'zim ja na girmamawa suka ce a iya jansa sama da harka biyu ya kai koda hudu ne a ce Allahu akbar ma'ana kaman saboda girmamawa da kamba ma wannan suna aka yi sa aka yi wannan ja ba wai saboda wani sababi na ja na alhamza ko na dauri ya kasance bayan harfin ja ba to in sunan Allah ne zai dan ja ya kai harka biyu ko hudu ba na ji wannan za ta bayu a ce har wani ya riga shi dukawa to wala Allah kuma kuskure yake wajen ba'un din yace Allahu akbar to wannan kuma gaskiya babban kuskure ne na tabbatar duk mutumin da ya littafin iziya daga cikin hane-hane da yayi na jan kunne yana cewa wal yahdharil mu'adhdhinu min maddiba'i akbar mai kiran sallah a hirdinsa ya guji ya nisanci jan ba'un ta akbar domin wanda yake cewa akbar in mutum ya karanta sharhin iziya to zai ga cewa alkabaru katuwar ganga kamar a ce dundufa to sannan kuma akbar ganguna da yawa abinda ake so mutum ya ce Allahu akbar Allah mafi girma to kaga Allahu mubtada akbar shine khabar na mubtada to amma idan yace akbar da Hausa kamar yana cewa Allah shine ganguna wal iyazu billah kaga wannan mummunan magana ce to akwai lokacin da mutum zai fada cikin kuskure saboda jahilci da wayansu abubuwa abinda nake bada shawara irin wannan gabobi shi wannan limamin da yake irin wannan wala Allah akwai karancin sani tare da shi abinda ya zama wajibin su wannan mamu su bi yadda za su ilmantar da shi ko su ankarar da shi a cikin mutuntawa kuma a cikin ruwan sanyi misali zai yiwu kila ce akwai wani abokinsa malami ne kaman ko limami dan uwansa wanda kuma tasu ta zo daya sai karbi shawararsa zai kuma karbi gyara daga bakinsa to sai a je a samu shi wannan aboki nasa to gaskiya karamakallahu akwai kaza da yake faruwa a masallacin mu in ma zai yiwu a ce da Allah ka zo ka je kai da kunnanka shi da kansa ne kuma zai tabbatar da cewa wannan kuskure ne muna so da Allah dan yi wa malam nasiha ana samun dan tuntun harshe yana kaza ma'ana dai a faɗi magana ta girmamawa na tabbatar da cewa zai ga an girmama shi kuma an so ya gyara ba daidai bane ba dan wani abu wanda zai yi gyaruwa ce saboda shi kuma an fashe an bar masallaci an watsar da limami hankalin limamai suna taka rawa suna kokari don ya fito tun da sanyin safiya misali sallah asuba yana cewa ya zo magariba isha dukkan sauran salloli dai ba lalura ba kuma zaka san ba wani albashi aka yanka ake bashi ba yana abin nan ne don Allah to amma kuma akwai karancin sani to yana da kyau Hausawa a ga cewa an gudu tare an tsira tare sai a bullo masa ta hanyar da zai fahimta in ma zai yiwu shi wancan malamin da zai masa nasiha ko kuma wani abokinsa ya je masa da iziya a tabbata iziya littafi ne da kowa ya yarda da shi ya nuna masa cewa to ga abin da aka rubuta cikin iziya an hana jan wannan baɗin takbar to in kuma ba bawon ɗin ce yake ja ba cewa ke Allahu akbar kaba to wannan kuma abu ne mai muni shi ma shin kaman yana ta shin Allah ko shine mafi girma Allahu akbar to wannan gaskiya kaga shi ma kuskure ne babba saboda haka dai ba inda ake ja a kalmar ta akbar akbar shine abin da ake so mutum ya ja alhamzar yayi kuskure in ya ja ba'un din kuskure akwai masu akbaru to wannan shi ma gaskiya duk dai kuskure ne saboda haka dai ina ba da shawarar su bi wannan nasiha ko kuma shawarar da na bari insha Allah
insha Allah sai kuma tambayar gaba wadda take cewa malam ko menene hukuncin sallar mutumin da yayi sallah ba ta farko da yayi ta biyu ba kuma ya halatta mutu da shampo ko kuma kan zare shi ma wannan jirgi ko sunna
to ita sallama biyu da ake yi daga sallah ta farkon a ita ake fita daga sallah ma'ana lokacin da mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ya riga ya fita daga sallah da za a ce yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yana rufe baki sai alwalarsa ta warware shikenan sallarsa ta kai labari ita wannan ta biyun a matsayin sunna take ita wacan ita ce ainihin ta fita daga sallah din to saboda haka kenan da za a ce ya fadi dayar bai fadi dayar ba sallarsa ba ta sami matsala ba kuma kamar yadda na fada da zai yi ta farkon kafin ta biyun alwalarsa ta warware ba za a ce ainihin ya sami matsala abinda ya shafi shampo shi kuma ban san me yake nufi da shampon ba ana nufin ta wanke kanta ta gyara gashin ta yi kyau to idan shi ne manufar ya halatta mace ta wanke kanta ta gyara kanta ya zama ainihin ya yi kyau lallai ma ta yi amfani da wani mai da za ta shafa gashin ta ya ƙara baƙi ko gashin ta ya zama ya ƙara tsawo abinda baya halatta shi ne ƙonawa ta yi amfani da wani abu wanda yake na ƙona gashi to wannan ba daidai ba ne ba sannan abin da ya shafi amfani da daure-daure ko a ce abin nan roba malamai suna cewa ya danganta na farko ya halatta a lokacin da ba za ta yi sallah ba kila ko tana jinin al'ada ko jinin biki dan ta yi daure-daurenta wannan lokacin babu komai to amma a ce lokacin da take hali na yin sallah to ba daidai bane ba ta yi wannan daure-dauren mun san daure-daure suna yin sa domin kaman kan ya dan matse suna cha gashin su yana ƙara tsawo to idan suka yin a ya danganta fuqaha sun yi tafsiri cewa shin a duba adadi ko kuma yawan abin ya rufe in kan kusan sama da sulusi ne ma'ana a ce roba an nade sama da sulusin kai to idan ta zo wankan janaba dole ne sai ta warware shi yawwa ko kuma da wankan biki dole sai ta warware shi amma idan a ce abinda ta nade na robar bai wuce rubu'in kai ba kinan da za ka kasa kanta kashi hudu to shikenan ta nan da kashi daya da roba wannan idan ta zo alwala ba sai ta warware shi ba amma dai ba so haka ba amma muddin zai kai sulusi ko abin da ya faka to lede in mata sai ta warware shi musamman idan ta zo wankan da ba wankan bege
insha Allah an sauraro kada amanta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar radio daga shirin da gwamnatin jihar Jigawa ko kuma ofishin gwamnati ke dauka nan zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Nasir Yahaya zamu tuna sa da lambar wayar da ake turo sabani a rubuce 0807 5785 0807 5785 kuma nan da mintoci 5 insha Allah za mu buɗe layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye a wannan lambar waya 0707 3339 5758 0707 3339 5758 tambayar gaba ta fito daga wajen malama Hajara da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi wadda take cewa a kar makalla menene hukuncin mijin da ba shi da lafiya mai neman magani har ya kai shekara ɗaya baya kusantar iyalinsa.
To abin da ya shafi kusantar juna tsakanin ma'aurata haƙƙi ne na kowa da kowa yana da wannan haƙƙin ita ma tana da wannan haƙƙin idan wanda ya sar yadda nasa shikenan ya riga ya saraya. Ita duk lokacin da za a ce mijinta yana da irin wannan lalura ɗayan biyu ko dai ita na ganin cewa za ta haƙura domin Allah ya yi shaksiyat na mutane daban-daban matan ko mazan ko akwai da Allah subhanahu wataala yi shi da yadda zai iya yin haƙuri da ya dore da abin da ya kama da wannan. In tana ga ita daga ɓangarenta babu damuwa shi kinta ci gaba da zamanta amma idan ta ga cewa akwai takura. To na farko ko dai su yi yarjejeniya ita da shi ta ba shi lokaci kaza daga yanzu zuwa lokaci kaza je neman magani. Idan ya yi to in bai yi ba tana da hurumin ta je ta kai shi ƙaragun alƙali idan aka je alƙali yakan ba da shekara ɗaya ko abin da ya kama da haka cewa shi ke ne ya tafi ya nemi magani. Idan tsawon wannan lokacin ko dai bai nemi maganin ba ko kuma ya nema bai dace ba to shi ke nan dole sai dai haƙuri ya sauƙaƙe mata wannan kuma gwargwadon abin da alƙali ya gani kuma ya zartar. A fatawa ba ita ce za ta iya ba da damar cewa lokaci kaza in yi shi kina riga arnabu ba amma dai abin da fatawa take nunawa tana da wannan haƙƙin ta nemi wannan haƙƙi nata ko dai su yarjejeniya ita da shi cewa to ta ba shi lokaci kaza ya je nemi magani shi kenan in Allah ya sa ya dace to in bai dace ba to shi kenan ya sauƙaƙe mata kuma shi kenan ya ci gaba da neman maganin Allah ya ba shi daga baya nemi wata yaura.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Garba Musa Abore da ke Bauchi a nan jihar Jigawa wanda yake cewa malam ya halatta abin mutum mazinaci sallah.
To mazinaci fasiki ne a duka mutumin da ya zama yana fasikanci daga bai a ce mazinaci ne mashayin giya ne ɗan luwaɗi ne ɗan caca ne to wannan ba a so kuma ba a yadda ya zama limami ratibi ba shi limami kaman wata wato mai za a ce wani manzar ne wata magana ce ta mutanensa. Limami misali za a ga cewa yana daraja a cikin mutanensa kuma da limami zai wani abin da ba daidai ba za a iya aibata waɗannan mamun da limamin su a ce limamin ku mazinaci limamin ku abin nan ɗan giya limamin ku ɗan caca. To wannan ya zama limami ratibi shine malamai suka hana amma a ce wani abu kashi wato abin nan karo ɗaya ta kama kila wuri babu limami lokacin sallah yayi shi gashi ɗan giya ne misali ko gashi mazinaci ko gashi ɗan caca kuma a gefe ɗaya kaman shi yafi sauran wannan mutanen masallacin ilimin addini ai samun wayannan ga nima Allah ya masa ilimin addini kuma ga ratsewa to shikenan karo ɗaya sai ya zama limami baya nan shikenan aka ce masa bismillah ya sallah wannan babu wani malami da ya ce in aka yi sallah sallah ba ta yi ba zunubin sa daban kuma wannan sallah ta sa daban amma ya zama ratibi wannan shine abin da malamai suka hana domin cin zarafi ne ga mamun nasa a ga mamu a ce na limamin nan naku ɗan giya na limamin nan naku ma nemin mata ko barawan limamin nan naku mutum zai ji an daba masa shi da kansa ya ce gaskiya ba daidai ba ne saboda haka dai dan ya yi karo ɗaya wannan ba wani abu ba ne.
To kamar yadda muka yi alkawari yanzu ana gab da lokacin ya kai ga haka za mu fara saukar shirin naku da fatan za a dinga rufe akwatunan rediyon da ake sauraro daidai lokacin da aka kira mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wasala magana da ya talauta da talfa.
Malam ya haji bismillah.
To sai da ya fito da tafiya da nake da ita don Allah ina so malam mana yoro waje mana in ana ta da kama bai ma ya kamata ya rika fada
na'am
saboda ina ce wasu malama ana ta jayayya akai cewa wasu ana ta Allahu akbar Allahu akbar cewa hada gula ke ka da to wasu kuma ayi da su mai mai ta abin da kime ta da kama yake wara sai ne su ba da yoro waje mana to Allah
mun gode kwarai malami
to malaya ya babu wani abin da ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam cewa ma mu su fada ko sauran mutane yayin da ake yin iqama akwai hadisi da yake nuna cewa idan an ce kad qamatis sala ma mu su ce aqama Allahu adamaha wannan hadisi bai inganta ba wasu tawilin da suke yi hadisi da yake ta idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada sai suka ce to tunda wani hadisi ya ce baina kulli adhanaini salatun tsakanin dukkan kiran sallah da iqama akwai nafila da mutum zai iya yi to nan sai aka ambace su adhanaini ma'ana an ambace iqama da sunan adhan kamar da ma shi kiran sallah sunan sallah adhan to tunda wancan hadisi ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul sai suka ce to wannan shi ba da dama idan ana yin iqama mutum ya dunga fadan abinda mai iqama yake to wannan gaskiya ba daidai bane ba dalili babi da ake cewa babu taglib misali ana ce ma rana da wata kamara ne ana cewa Abubakar da Umar umarani ana cewa wato az-zuhr da al-asr zuhurani ana cewa magriba da isha isha'ani to amma idan ɗaya ta ware ba za a ambace shi da wannan ba misali ba za a ga sayyidina Abubakar a ce da shi Umar ba sai ana so a faɗi su biyu sai a ce musu umarani mutum yanzu ba zai ga rana ba sai ya ce wannan kamar ne wata ne ba za a ce mata wata ba sai dan za a hada su azhar da al'asr ba za a ce wala asr az-zuhr ba sai dai kawai su biyu a ce zuhura ne ba za a ce wa magriba isha'i ba to irin wannan akwai shi a larabci amma sai lokacin da suke hada su biyu shine za a fada musu wannan saboda haka babu wani abu da ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam cewa idan ana yin iqama kai mai saurare ka dinga fadan wannan a kiran sallah shine kawai ke banta da wannan
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dawo miki magana. Kana magana ba shan da
sahabu da wajen majiya. Kana salatu ka dare ke rediyon ka kafin kai tambaya. Na'am. Eh tambaye tambaye da ke da ita. Na'am. Wato wani tashi hankali ne da na gani wani abu ne daga maje zuwa ga wajen mace ta wata haihu sai yadda yarinya aka bayi a cikin kaya ya kwana ya sai mata wacce zo wuciya ta gan shi sannan aka kai hukuma ya zanta aka dake yanzu aka yana aka fitar da wani shi yana karɓar magani kuma yarin ya samu lafiya amma ji sai ne to wannan shi ne ta yi hankali da nake gani mana haɗa da jawa mutane kulle wannan ta yi hankali ba ya isa ba don mace ba ta ɓaci.
To, ma'an salisu abinda nake so ka fahimta, Allah ya fi kowa sanin halin bayansa shi yasa ya wuta yi aljanna. Wato, Allah da ya faɗi waɗansu kangarrun mutane, sai ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, wa in yarau sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila, wa in yarau sabilar ghayyi yattakhidhuhu sabila. Allah ke ta inda za su ga kowace aya. Wanda take nuna Allah, take nuna umarnin Allah ba za su iman da ita ba. Da za su ga hanyar ta shari'a ba za su ɗauke ta a matsayin hanya wacce take da za su bi ba. Amma in sun ga hanyar bata, idan za su ɗauka a matsayin hanyar da za su bi. Sabon Allah da karkace ma shari'a kada mu ɗauka a yanzu aka fara shi. Yanzu akwai mutane da suka zo lokacin manzo alaihi salatu wassalam. Da suka zo sai ya zamo yanayin Madina ya zama ya dake su. Suna zazzabi, suna rashin lafiya mai tsanani. Manzo alaihi salatu wassalam saboda tausayinsa sai ya ce a fitar da su aje a kai su a wajen raƙuma da aka tara na sadaka su je su sha nonon raƙumin su sha bawalin raƙumin domin su samu lafiya shikenan suka fita miyagun mutanen da suka je suka ga sun samu lafiya sai suka kore raƙumin su kashe makiyayi wannan ana magana lokacin manzo alaihi salatu wassalam kuma suka yi masa musulama suka ma katattala jikinsa labari ya zo manzo alaihi salam ya ce aje a bisawun su aka bi sawun su aka tarar da su aka kama su manzo alaihi salam sai aka karshe su kaga wannan ana magana lokaci mafi tsarki lokacin manzo alaihi salatu wassalam sannan akwai wacce take ma musulma ce alzamidiya ta bugun mamman Allah sai mai aikin Allah barkake ni nayi zina manzo alayhi salatu wassalam yace to shikenan tunda tana da juna biyu aka bari sai ta je ta haife dan nan ta zo ta yaye shi sannan manzo Allah sai aka yi mata haddi ma'ana a lokacin mamman fi tsarki ana samun mutane suna irin wannan to Allah subhanahu wataala abin da yasa yayi wuta yayi aljanna ya san cewa mutane sai sun yi kangala mutane sai sun yi sabo ba wai rashin wa'azi ko rashin jan kunne yake sa mutane suna sabo ba wallahi wani ma sai yaji shi wani ma shi zai san ma wani sakon cewa yaji an ce kaza ba ki kuma sai je aikata wannan abu to amma wannan ba zai hana a ci gaba da yin nasiha ana jan kunnuwa ba wanda Allah yake sa yasa yana da rabo zai gyara wa Allah ba mu iko mu gyara ba
Allah akwai tambaya da ta fito daga wajen malam wato kamar da Sabi Ibrahim Jahulawan Al-Fasaja Kano da yake sa akan kalla na san na san hukuncin wanda baya zuwa sallar asuba da fatan kuma za a yi nasiha ko ta isasshiya sai musamman ga matasan mu a cikin wannan yanayi na kullum
to a sallar asuba musamman jami'i manzo alaihi salatu wassalam ya ce mafi nauyin salloli akan munafikai wato shine salloli guda biyu sallar asuba da kuma sallar isha'i har ma wani asar na ibnu mas'ud yake cewa idan mun kasance idan ba ma ganin mutum a wannan sallolin to sai mu muna na masa zato ana in ba sa ganin mutum yana zuwa sallar asuba da sallar isha'i to sai su yi zato an ya kwana ba munafiki bane ba saboda wancan hadisi da ya ambata wannan to sannan kuma tubabin kwadaitarwa manzo alaihi salam yana cewa duk mutumin da yayi sallar isha'i kuma sallar asuba a cikin jami'i kaman ma yayi qiyamul layli gabaki daya da wannan malamai suka ce mutum ya kwana yana nafilfilo ya rasa sallar asuba to gara mutumin da ya kwana yana bacci amma kuma ya samu sallar asuba a cikin jami'i hasara ce ba wai karamin hasara ba a ce mutum kullun alfijiri fito yana bacci domin lokaci ne mai tsada Allah subhanahu wataala ya ambaci mutanen sa na kware bayin sa na kware yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun sun kasance wato kadan suke runtsawa da dare ma'ana suna yin sallolin dare sannan kuma dab da fitowar al-fijri suna neman gafara Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah ce wal mustaghfirin bil ashar wanda kuma bayi wato na kware wanda suke neman gafara adab da fitowar al-fijri Abdullah dan Mas'ud ya kasance idan Abdullah dan Umar ya kasance idan yayi abin nan yayi qiyamul layli to da yake ya rasa idon sa karshen sa a karshen rayuwar sa radiyallahu ta'ala an sai ce wa bawan sa duba mun ka gani al-fijr ya kusa fitowa in yace a'a to sai ya ci gaba da qiyamul layli yayi ya tsaya sai ce masa al-fijr ya kusa fitowa in yace eh to sai ya dade sai dunga neman gafara Allah subhanahu wataala saboda lokaci ne wanda yake mai tsada to a ce mutun ya asara wannan damar kuma ya mazo ingurungum ya asaran sallar jami'in wannan ba karamin musiba bace ba rayuwar musulmi ko musamman wannan lokacin na sanyi wanda malamai suna cewa mutumin ma da bai iya qiyamul layli ba to yanzu ya kamata ya koyi qiyamul layli saboda manzo alaihi salamu yana cewa ashita'u rabi'ul mu'min lokacin sanyi kaka ce wanda yake ta mu'mini yake cewa qala layluhu faqamahu daren sa ya tsawaita sai ya qiyamul layli wa qasara naharuhu fasamahu kuma wunin ya zama gajere sai a dumce shi ko da mutum bai da ikon azumta wunin nan kai kokare ga jaka koyi qiyamul layli saboda dare za ka ga yana da tsawo lokacin sanyi kai baccin ka farka ka ga cewa alfijiri bai fito ba wani lokacin ma sai ga daren nan ya kai wajen awa 12 ko abin da ya kama da ko ya kalla ka ce awa 7 misali tunda za ka ga cewa rana tana faduwa wajen karfe 6 yanzu alfijiri yana fitowa da wajen 20 da wani abu har ma yanzu ya kai nan gaba sai zan mushi da saura zai fito to kaga kenan dare yana da tsawaita to a ce mutun ya yi asara a ce baya qiyamul layli sannan kuma asara 10 da 20 kuma a ce baya abin nan sallah su ba a cikin jami'i wannan musiba ce ba wai karama ba rayuwar musulmi Allah ba mu iko mu gyara insha
Allah salamu alaikum
wa alaikum salam
ake kallon ki
mara kallon
to bismillah malam dole lokaci ya kusa to wai ta kaman tana dan dauki ya bari malam kuka
in da kaman yana nuna mutumin da yake da lalura ta karaya ya samu janaba kuma yana so ya karatu Qur'ani eh kaman ta dazo To, na farko idan ya zamo cewa ba zai yi amfani da ruwa ba, ma'ana ba zai iya taba ruwan ba saboda wannan lalura ta sa. Idan ya sami janaba, to kawai shikenan sai ya taimama. In ya taimama shikenan sai ya ci gaba da karatun Qur'anin sa. Ko kuma ya zamo cewa a zai iya wankan ba zai iya zuwa shi da kansa ba. To shikenan sai a zo a kai shi sai ya je wankan sa kuma sai a dawo da shi. Daga nan sai ya ci gaba da abin da yake so yana karatun Qur'ani ko na salloli.
Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Masha Allah, wa alaikumussalam.
Ina magana da Muhammad
Sayyid Salam da Muhammad Bismillah.
To, falan tambaya ta nan ita ce malam. Ana idan akwai malaman malam irin na san wannan idan suna san sallah malam a wajen karatu da su suna cewa wa ga alhalin kuma al-Qur'an yanda yake wurin
ba kunne za a ja musu ba koya musu za a yi saboda haka abinda yawa abinda ya kamata sai a koya musu cewa babu ra a cikin larabci ra Hausa ce shi ko Qur'ani larabci ne saboda haka sai a koya musu a hankali za su iya insha Allah ta'ala
salamu alaikum wa alaikum salam bismillah da muke magana
Musa Adamu da
malam Musa bismillah
malam yanzu miki idan yana so ya mace makarantar ta ne tifi yake kama kuma da tanana da tun tsari ta malam nashara nan zan
mun gode karai malam Musa.
To abin da ya kamata malam Musa ba laifi bane dan mutun ya fadi sura mai mata amma abin da ya kamata ka rike Qur'ani ya halatta ka rike Qur'ani kana duba kana karantawa. Shi yasa ake so duk wani musulmi ya zamo yana da raushi a cikin Qur'ani kowace sura zai iya budawa ya karanta saboda haka kana so kai kiyamul layli doguwa ya halatta sai ka rike Qur'ani kana kalla kana karantawa kila hizifi zaka ya tsaye rabin hizifi zaka yi rubu'i zaka yi a'a zai mafi hizifi da to duk da yadda zaka iya din ya halatta ka rike Qur'ani kana karantawa da shi a kiyamul layli ka
zamu dauki a gurguje tambaya ta karshe da ta fito da wani ke da rubuta suna da yana tsaya ne a karamin kalla menene hukuncin mutumin da ya sayi mashin ya bayar haya bisa ka'ida kullum ga abin da za a bayar ya halatta
saboda lokacin da mutum ya sayi mashin ko mota ya ba wani to kaman ya saida masa amfani ne na wannan wunin misali yanzu mutum sai sai mashin sai ba wani ce wani kullum ka kawo min naira 1000 to kaman yana cewa na saida maka amfanin nan awon wuni dai a 1000 da mutumin nan zai hau babur din nan yaje ya yawata ya samu 10,000 to 9,000 ta sace yanzu ya ci riba akan wancan 1000 da zai zo ya kulle wannan babur din ya kifuta to wannan 1000 sai ya bada ita daidai yake da mutumin da ya biya kudin hayar gida ya bada kudin shekara kuma ya kulle gidan sai shekara ta cika tif to wannan kudin nasa an ci to shine bai shiga ba
masha Allah har sauraro duka duka saboda yanayin lokaci anan ma kawo karshen wannan shiri na fatawa kai tsaye irin da ofishin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Nasir Yahaya za a iya turo lambar waya wato tambaya ta wannan lambar waya 07 8 7 5 5 2 2 9 a madadin waɗanda suka tallafa wajen zuwan shirin da kuma Zainab ke kiro masu sada na da ku Salisu Bishwaye da ku da ke fatan mu sada a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.